إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
yawmuna 18 ga watan Ramadan hijira 1443 wanda yazo 19 ga watan 4222 muna nan dai a cikin suratul baqara muna aya ta 204 zuwa ta 206 inda Allah ta'ala yake bayyana dabi'o'i da halayen munafikai yan kan katanga la ilaha ula'i wala ilaha ula'i wadanda busu tsaya akan daidai ba kuma su yi musulunci yadda Allah ta'ala aiko da shi ba yuzhiruna al-islama wa yubtinuna al-kufra suna bayyana musulunci a baki amma zukatansu da ayyukansu suna ƙaryata abin da suke faɗa yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
awadannan ayoyi guda uku Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan Allah zai shiga musulunci daga ina ka fito daga ina kake
BCJ
wace a cikin garin Gombe ka zo zaka musulunta kai ka yadda da amincewarka kake son ka musulunta ko wani ya matsa maka yace sai kai dole
ni na yadda
kai ka yadda ka amince to zan gaya maka abinda amincewarka da shi da yardarka shine musulunci ashhadu
alla ilaha
illallah
wa ashhadu
anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi
wa rasuluhu
abinda kace cikin harshen larabci kace daga yau ni na yadda na amince na karba na gamsu kuma zan yi aiki da cewa ba wanda ya cancanci a kadai tashi da bauta sai Allah ta'ala shi kadai hakan da ka faɗa cikin harshen larabci na fassara maka cikin harshen hausa ka gamsu da haka
eh
kace daga yau da yarda ta da amincewa ta na gamsu cewa Allah ya aiko annabi Muhammadu annabin Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kuma zan masa biyayya zahiri da batini kaida da haka
ayyada
kace kuma na ayyada na amince cewa annabi Isa annabin Allah ne manzon Allah ne ruhullahi ne kalimatullahi ne alqaha ila maryam ruhum minhu na amince ba Allah bane ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne mai daraja kaida da haka
ayyada
to wannan yanzu ka zama cikakken musulmi amincewa ka da yardaka da wannan abin da ya haukan ka yanzu shine sanin musulunci da kuma aiki da shi mutum in ya musulunta to wannan musuluncin da ka shigo wajibi ne kuma ka san shi a aikace a karance muna da makaranta tunda kai dan cikin garin Gombe ne ka samu ka dinga halartar wannan makaranta domin ka ƙara samun ilimi mai zurfi na addinin musulunci sannan kuma akwai ƴan kwamitin mu yanzu haka za su koma gefe da kai su maka bayani dalla dalla na da zaran mutum ya musulunta akwai wasu abubuwa na gaggawa da zai yi waɗanda su ƙwararru ne akan wannan fannin za su karantar da kai sannan kuma za su ilmantar da kai kaɗan kaɗan a cikin addinin musulunci wani suna kake amfani da shi a da
Genesis
to abin maka Joseph
Genesis
okay Genesis to a ci gaba da kiran ka Genesis baka son kana son ka canza sunan da yardaka ba wani yema dole ba to wani suna kake sha'awa cikin sunayen da kake ji
abba
wanne
abba
babba okay abba dan ka jo ta ce ummi je shine kace kuma abba abba yana nufin faza baban wani to kaga kai baka yafi kowa ko kana da yaya kana da yaya
a'a
to ai kaga ina jin ma'aure ma baka yafi ko to an sa maka baba kuma baban wa zabo wani sunan ne kuma ka bi son baban sai a baka da baban mu muna da baban da yawa to wanne kake so
abar adam
ko baka dama kai nazari wanne adam Allahu akbar yace daga yau a dinga kiran sa adam to ka san adam dama shine baban namu gaba daya saboda haka an je koma gidan kana nan dai a baban ne to saboda haka za a ci gaba da kiran ka adam malam adam ka shigo musulunci addini ne na aiki kai sana'a kai karatu kuma ka rike musuluncin ka da kyau musulunci ba ana kallon sa daga jikin wani bane ana kallon sa ne a rubuce yadda Allah ya aiko da shi yadda manzon Allah ya kawo shi muna fata Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci a cikin waɗannan ayoyi guda uku Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ayyukan munafikai da kuma illolin munafinci bai rufe ayoyin nan guda uku ma sai da ya faɗi inda zai saka su in sun zo lahira wato an faɗi laifin su kuma an musu hukuncin inda za su je bayan sun mutu
na'am
shi yasa Allah ya ce fa hasbuhu jahannam jahannama ta ishe shi wala bi'sal mihad kuma wannan shimfiɗa ta munana a ce an kwantar da kai a jahannama to kai mummunan shimfiɗa kai mummunan ƙarshe to mun faɗi cewa Allah ta'ala cikin wannan aya yana gaya mana munafikai wa minan nas man yu'jibuka qawluhu daga cikin mutane akwai wanda in yana magana zai kayatar da kai saboda shi munafiki yafi gyara bakinsa fiye da gyara zuciyarsa zai iya balaga ya iya mantiki ya iya falsafa ya iya surutu ya iya kwane-kwane da lanfasa magana da dabarun magana da hikimomin magana da azancin magana amma zuciyar fankon fayo babu imani a zuciyar shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ce inna allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ta'ala baya kallon surorinku abinda kuke yi a fili wa yafi kiba wa yafi siranta wa yafi fari wa yafi baki wa yafi kyau wa yafi muni wa yafi tsowa wa yafi gajarta wannan ba da su za a yi maka hukunci ranar kiyama ba balle ka ce bari cin koshi dan nayi nauyi a sikelin lahira zama a zo da shirgegen kato wanda ba shi da imani idan aka dora shi a sikerin Allah sai dawo ka mafifiken sauro yu'ta bir rajulis samir yawmal qiyama la yazinu inda allahi janaha ba'uda za a zo da shirgegen kato wanda nama ya tara kawai ba shi da imani idan an dora shi a skelin Allah ranar alkiyama nauyin sa ba zai kai fuffuken sauro ba saboda ba imani ba tarbiya ba aqida ba tauhidi babu abubuwa masu kyau ba aqida ingantacciya kawai zuwa yayi ta gyara jikin sa yayi ta gyara bakin sa da kalmomin sa so munafikai sun fi damuwa da gyaran baki da gyaran fili yadda mutum zai gyara jikin sa tujubuka ajsamuhu wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kull sayhatin alayhim humul adu fahdharuhum qatalahumullahu anna yufakun daka munafikai basu damu da gyaran zuciya ba ita kuma zuciya ita ce annabi alayhi salatu wasallam yace iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu idan zuciyarka ta gyaru ka cika ta da imani ka cika ta da san Allah da manzansa ka cika ta da san musulunci da kyawawan halaye da dabi'o'i to sai ka zamo wanda Allah yake so kuma ka zamo cikin wadanda Allah ya fifita sahabbai sun tambaye annabi alayhi salatu wasalam man afdalun nas man afdalun nas wane ne a cikin mutane yafi daraja akwai hadisin da zo man khairun nas yace khairun nas man yanfa'un nas don kuma suka ce man afdalun nas wa yafi daraja a cikin mutane annabi alayhi salatu wasalam sai yace wanda yafi daraja a cikin mutane shine kullu mahmumul qalb saduqul lisan mahmumul qalb saduqul lisan iya kalma biyu ne ya ga musu kuna son ku san wanda yafi daraja yafi kima yafi girma a wajen Allah sahabbai suka ce yace to mahmumul qalb saduqul lisan suka ce ya rasulullah mun san sadiqul lisan ko saduqul lisan amma waye ko mahmumul qalb mai tsaftatacciyar zuciya sai ce huwa taqiyun naqiyun allazi la ithma fihi wala baghaya wala gilla wala hasad inna lillahi wa inna ilayhi raji'un annabi alayhi salatu wassalam yace wanda Allah ya fi so mai tsaftatacciyar zuciya mai gaskiyar baki abinda yake zuciyarsa mai kyau ne abinda ke kan bakinsa ko baya cin karo da abinda ke zuciyarsa in yace eh to tun daga zuciya ya fada in yace a'a tun daga zuciya ya fada zuciyarsa mai kyau ce kuma maganganunsa masu kyau ne sai suka ce to mun gane mai gaskiyar magana amma wane ne mai tsaftatacciyar zuciya wanda babu shara da juji da bola a cikin zuciyarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa taqiyun naqiyun shine mai tsoron Allah tsaftatacce tsarkakakke allazi la ithma fihi wanda baya maida sabo dabi'a kun san akwai aikata sabo kana jin sabo kake yi har ma kana neman tuba kana nadama har kana buga mutane waya don Allah a taya ni da addu'a Allah ya raba ni da wannan musifa da na fada to irin wannan bai yi nisa bane akwai wanda yayi saban ya maimaita ya nanata ya saba har saban ya zame masa jiki har baya son ayi wa'azi akan irin wannan saban kai masu wa'azi ma da fadakarwa akan irin wannan saban haushin su yake ji wata kila ma da zai samu dama sai ya kashe su kaga sabo ya zama yayi kaka gida yayi katutu yayi tsatsa irin wannan shine la ithma fi to shi ba shi da irin wannan wala baghya sannan baya zalunta mutane baya daukan alhakin mutane baya cin zalun mutane wala gilla sannan ba shi da mugun abu a zuciyarsa ba shi da keta maketaci mazambaci ba shi da keta wala hasada sannan baya wa wani hasada in ya ganshi da ni'ima baya hasada hasada mummuna iri biyu ce kaga mutun cikin alheri kana fata wannan alherin ya tafi kaga mutun cikin sharri kana fata sharrin ya zauna wani ya ganka a cikin bala'i sai ce Allah bashi kakka fita daga bala'i, to wannan wani nau'i ne na hasada, na cewa in ya ga mutum a cikin bala'i yana fata ya zauna cikin bala'i, shi kuma wancan in ya ganka a cikin ni'ima yana fata Allah ya gusar da ni'iman nan ka koma cikin bala'i. Wannan shine mafi ashaddu daga cikin anwa na hasada, tamanni zawali ni'imati anil ghayr, ka dinga fatan ni'imar wani Allah ya sa ta gushe. Wannan ciwon musifa ne Yahudawa da aka sani da shi, amma daga baya ya gangaro ya rarrafo dabba ilaikum da'ul umami qablakum albaghda'u walhasad la aqulu halika allati tahliqu ash-sha'r walakin halika allati tahliqu ad-din. Yace wani ciwo da ya damu al'umma ta gabace ku, kuma ya silalo ya madado ya naso ya shigo cikin ku, yace gaba da juna da yi wa juna keta da kuma hasada. Yace wannan ciwon guda biyu yana raba mutum da addininsa, kamar yadda ma'aski in ka samu ƙwararren wanzami ya shafawa kanka ruwa ya sa aska sai dai ka ji su maka a ƙasa kawai, to hasada haka take tafi da addinin mutum ya dawo ba su ma a kansa, ma'ana ba addini tare da shi. Wannan ciwon ka roki Allah ya raba ka da ciwon nan guda hudu, ciwon jin dadin sabo da sabawa da shi, da ciwon zalunci da sabo da shi, da ciwon keta da mugunta, da kuma ciwon hasada. Annabi alayhi salatu wasallam ba za ka zama khairun nas ko afdalun nas ba sai ka sufati da waɗannan sifofi. Wadaka su munafikai zuciyarsu ce ta lalace, ta yi tsatsa, kafirci ya shiga cikinta. Munafunci iri biyu ne, akwai annifaqul akbar, akwai annifaqu al asghar. Babban munafunci na irin wanda nake ba ku kisoshinsu waɗanda suka yi mummunan laifin nan, to su nasu munafuncin na i'tiqadi ne, wato annifaqul akbar ne, annifaqul i'tiqadi mummuna. Shi ko mummunan guda shida ne, Allah kakka sami ɗaya daga ciki. Na farko ƙaryata annabi, su ba su yadda annabi gaskiya yake ba, ƙaryata annabi ko kuma ƙaryata wani shashi, ka yadda da wani shashin saƙon annabi ka ƙaryata wani shashi, ko da 99.9 ka yadda da shi, ka ɗan wani abu ƙwaya ɗaya ɗan mai tsitsi wanda ka tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, ka ce wannan abin ƙarya ne, ka faɗa munafunci na aƙida. Sannan jin haushin manzon Allah, jiya na gaya muku Abdullahi bin Ubay bin Salul yana jin haushin annabi ne saboda yana ga cewa ya samu kujeran mulki, za a ɗora shi gadon sarauta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina, mabiyansa suka watse suka ba annabi, shi kuma ya ga ba zai ba annabi ba tunda ciwon mulki ya riga ya shige shi, kuma ba zai iya rabuwa da al'ummansa ba, don haka sai ya raba kafa ya hau katanga yana bin annabi amma yana yakinsa. Sannan akwai bugudu ba'd ma ja'a bihi rasul, ko kuma ka yadda da annabi baka ƙaryata annabi ba, amma akwai wani abu da annabi ya zo da shi na addini ba ka son ka ga ana wannan abu, ba mu ce shi a duniya ba abin da yake ƙi irin niqabi ko hijabi, ko shi ba abin da yake ƙi irin ya ga matasa suna ta haddace Qur'ani, ko shi ba abin da yake ƙi irin ya ga ana cika wajen tafsiri kuma duk matasa ne. Sai wani bature lokacin da tura suke mulkin mallaka, sai suka wuce wani guri ana tafsiri, suka ga mai jan bakin da farin gemu, mai fassara da farin gemu, masu sauraron duk da fararen gemu, kun san abinda tura nan suka yi, sai suka fashe da dariya. Sai shi ɗaya baturen ya ce kai ya za ku fashe da dariya, sai suka ce in ka ga wajen karatu duk da tijai ne a gurin, to addini ya kusa mutuwa, domin da sun mutu za su tafi da abinsu. Amma in ka zo wajen tafsiri kaga ɗan shekara 10, kaga ɗan shekara 5, kaga ɗan 20, kaga ɗan 30, waɗannan fa su za su rike madafan iko nan gaba, watakila gwamnan gombe na can gaba yana zauna a nan gurin, watakila president ɗin Najeriya yana zauna a nan, watakila wasu manyan ministoci suna zazzauna a nan, wasu manyan attajirai da za a samu nan gaba da za su zama su ne masu kuɗin Afirka, next masu kuɗin Afirka watakila suna zauna a nan, su ma ba su sani ba, saboda gaibi ne, abinda Allah ya ɓoye a jikin ɗan adam sai ya girma ake ganewa. Yanzu ku da rayuwarku ba ta ƙare ba, yanzu ne ake fuskantar rayuwar, to kun ga an ce matashi sai a ce Allahu a'lamu bi muradi
na'am
wannan me zai zama sai ka ce Allah ne ya sani to yanzu kuna zama a wajen tafsiri kuna matasa wasu suna secondary school wasu sun fara jami'a wasu sun gama jami'a yanzu su fara aiki ana ta gaya muku Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce sai ka zama gwamna ka saba jin Allah ya ce ka zama shugaban kasa ka saba jin Allah ya ce aka baka wata babbar kujera ka saba da Allah ya ce ai ita ma kujerar ita ma sai a ce mata Allah ya ce na'am ko ina zaka shiga sai ka shiga da Allah ya ce wani yaro ɗaya daga cikin masu zama a nan gurin ya kira ni ya ce yanzu haka yana China ya gama karatu a China kuma makarantar da ya gama a China sun dauke shi lecturer kuma da anan yake zaune lokacin da si Isa Ali suke zaune a nan gurin wasu za su zama minista yau shekara ta 24 ina zaune a kan kujerar ina su alƙadi Ibrahim Allah ya ji kansa wasu sun zama manya sun ma wuce karatun yanzu ba wai sun za su zama su kansu lokacin da suke zaune a nan gurin suke zaune ga su dakta baba ya kudo ga su malam baba ba wanda ya san cewa a zaunan da muke yi wani zai zama minista wani zai zama kaza wani zai zama kaza amma kun ga aikin Allah to shi yasa gayawa matasa Allah ya ce annabi ya ce gaban shi ne ake gini ɗan ƙanana nan duk ku dinga zuwa da su ɗan yaranka kamo hannunsa ka ce zo mu tafi tafsiri baka san me zai zama nan gaba ba ya fara jin Allah ya ce yanzu ɗan ƙananan ɗan hizba ɗinnan da ake ganin su ɗan mutsu-mutsu ɗan hizban na hada ɗan shekara huɗu ɗan shekara biyar shi ma ya tsaya ɗan hizba ne bari ka ga nan gaba abin da Allah zai bayar da shi saboda haka muna fatan alheri cewa addinin Allah zai ci gaba da ɗaukaka to idan mutum baya san addinin Allah ya burin kasa yana jin ciwo a zuciyarsa ya ga addinin Allah yana burin kasa to wannan ciwo ne na munafunci shine ake kira almasarratu bin khifadi dinin rasul ka dinga jin dadi kana farin ciki idan addinin Allah yana komawa baya sana alkarahiyatu lintisari dinin rasul kuma ka dinga jin haushi kana jin zafi idan kaga cewa guraren laifuffuka sun ragu makarantu an cika university ana nema admission babu yaran mu sun tafi wasu sun tafi suna medicine wasu suna law wasu suna kaza mun ciccika makarantu gorin da ake mana cewa mu ne masu bara mu ne ba ma da zuciya to yanzu mun yi zuciyar yaran mu yanzu suke ta cika makarantu suna neman ilimi suna cika guraren sana'a suna sana'a titina yanzu lokacin bara ta kusa mutuwa zaman banza ya kare yaran mu da suke shaye-shaye akwai malamin da ya gaya mu ya ce akwai yaran da ana kiransu yan shara ko yan kalare suka rubuto mata takarda suka ce malam mun zo mu tuba mun daina saran kowa daga yau mu ma za mu koma mutanen arziki shi da Allah a gabatar da mu ma mun daina dama wallahi rashin sana'a ne da rashin aikin ne wasu su ba mu kwaya ba su ba ƴaƴansu ba su ba mu kwaya ba su ba matansu ba su ba mu makami ƴaƴansu suna can a cikin AC mu kuma sun ba mu makami a sassare mu a kashe mu to mu ma mun gano kujerar da suke kai mu ma za mu iya hawa tunda ba a goshinka aka rubuta ba malam wannan zuciya mun ji daɗi da matasa suka gano cewa wasu suna amfani da su su sassari kansu su kashe kansu su jima kansu ciwo kuma a cikin masu saran babu ƴaƴansu su masu sa a yi saran babu ƴaƴansu babu matansu babu jikokinsu babu zuriyarsu in abin gaskiya ne ka sa ɗanka shi ma ya sha ƙwayan mana ka ba shi makami ai abin gaskiya kai kake shigewa gaba kai da ɗanka amma ku ɗebo ƴaƴan talakawa ga talauci ga jahilci ga rashin sana'a ga rashin aikin yi ku ba su ƙwaya ku ba su makamai ku ba su suna ta saran junansu suna kakkashe kansu wannan cin amana ne na al'umma cin amana ne ka ɗauki matashi kana da irinsa a gida ka kai naka turai yana karatu in za a yi kamfen ba a ganin naka a ciki amma ka ɗauki ɗan talaka ka zo ka ba shi ƙwaya ka bugar da shi ka ɗauki makami ka ba shi ya nemi shi ma ɗan uwansa ɗan talaka ya sara masa ya fille maka ya fille ma hannu ya ji masa rauni kuna AC kuna kallo a talabishin to yaran suka ce mun daina malam mu ma yanzu mu ma kujerar da suke kai mu ma ita za mu nema mun tuba za mu koma makaranta dama wani rashin gata ne, wani rashin kudi ne, muka ce to ai karo karo, kowa ya zo da takaddarsa mu duba mu ga ina zai iya komawa, wanda zai iya cin gaba da karatu ya ci gaba da karatu, wanda zai sana'a a nemi wani da iya sana'a ya koya masa, shi ma ya zama mutumin arziki, yayi aure, yayi iyali, yayi mata, shi ma ya fito ya nemi kujerar mu koya masa baya, shi ma ya zama fana rabul din, a shikenan ba. Shi da ya san ciwo, kaga ai shi ba zai zo ya dauki matasa ya ba su kwaya ya bugar da su ya aje su a rana ana kashe su ba. Cin amana ne, nakan wallahi yadda ka lalata na wani, nakan da ka kai Turai su ma a can za su lalace, za su dawo suna shan kwaya irin ta Turai, wadda ma akan dan yatsa daya ta kai 300. Saboda haka kanka lalata dan wani ka gyara naka, sai lalacewa ta koma kan danka. To kun ga waɗannan su ne siffofin munafikai, Allah ya raba mu da munafinci. Shine Allah ta'ala ya ce suna gyara bakinsu, suna gyara lafazinsu. Tujibuka alqamu wa minan nasi man yujibuka qawluhu, maganganunsu za su kayatar da kai su burge ka su ja hankalinka saboda iya magana. Amma mafil hayatin duniya, maganganun nasu iya nan duniya ne, ba wai maganganu ne waɗanda suke na addini ba, ko ma sun faɗi na addinin duniya suke nufi da shi. Wa ashhadu allaha ala ma fi qalbi, har yana kafa Allah shaida cewa abinda na faɗa gaskiya ne, Allah ne shaida, ko Allah ya san abinda ke cikin zuciyata, kuma abinda ke cikin zuciyata sa ba gaskiya ba ne. Wa huwa aladdul hisab, shi mai tsananin husuma ne da gardama da musu da jayayya. Na gaya muku duk mutumin da ya sa musu da jayayya da gardama a rayuwarsa, ko ilimi ne ba zai albarka ba. Kakka yadda ka shiga addinin musu da jayayya da gardama, mutum ya zo ya ce abinda kake daidai ne ka ci gaba, ya ce ba daidai bane to je nasa kai naka mana, sai an yi wata rigima ko an yi musu ai ta gardama, gardama in ta shige ka ta zame maka dabi'a, ko an faɗi gaskiya ba za ka dauka ba. To shine muka ce na ba ku kisa ɗaya jiya ko na ce muku daga cikin sharrin da munafikai suka kulla musulunci, Allah ya warware. Jiya na ga muku kisa guda ɗaya, na ce yau zan ba ku ta biyu. Kisa ta biyu shine sharri da kagen da suka ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nana Aisha. Nana Aisha Allah ya kara mata yarda, ita ta rawaito mana kissa da labarin abin da ya faru na abin da waɗannan munafikai suka kulla mata. Waɗanda suka shigo a cikin kissa zan fara gaya muku sunayensu don kowa muka zo daidai shi sai mu faɗi abin da ya shigo da shi. A cikin wannan kissa ta Nana Aisha akwai ita kanta Nana Aisha din, Allah ya kara mata yarda. Akwai Safwan bin Assal bin Mu'attal As-Sulami, Safwan bin Mu'attal As-Sulami, wannan mutumin shine wanda shi ma aka yi masa kagen, aka hada kagen da Nana Aisha. Da haka waɗannan su ne aka nufa. Sannan abu na uku, Abdullahi bin Ubay bin Salul, wanda shi wannan shi ya kirkiri kagen ya saka shi. Kunga an samu bangaren da ya kirkira kage da kuma waɗanda aka kirkirawa kagen, an samu bangare ne. To sai kuma wani bangare ya shigo, shine Misdahu bin Usasa. Misdahu bin Usasa babban sahabi ne, ya je yakin Badar. Sannan sai kuma Hassan bin Sabit, shi ma ya shigo, babban sahabi ne wanda idan ana wato Yahudawa da munafikai da Quraishawa suka yi amfani da ƴan social media, don a lokacin social media su shine waƙoƙi, sai kai waka nan da nan sai a haddace ai ta yadawa, in ka zagi mutum da waka kafin gari ya waye ta shiga ko ina, ita ce social media zamanin. To in suka yi waka suka faɗi mummunan magana ga Annabi alaihi salatu wassalamu, sai Hassan bin Sabit yace ya Rasulullah wakan nan ni ma fa ƙwararre ne, a bani dama in yi amfani da basira ta musu raddi. Annabi sai yace to ai dangina ne, ƴan uwana ne, Quraishawa ne, kaka je zagin su ka hada da ni. Tunda a tushen mu daya duka mutum zo zai zagi wanka ko dan wanka a gidanka, sai ya je hada da iyayenku gaba daya, yace ya Rasulullah na san dabarar da zan yi in cire ka daga ciki kamar yadda ake cire gashi daga cikin kulli. Ban san abu da ake nufi cire gashi daga cikin kulli ba, sai da na tambayi wata mata mai yin gurasa a Kano, ya kuke cire gashi daga cikin kulli? Ta ce yawwa, abinda muke yi shine idan ka dama kulli sai ka hango gashi a ciki, to sai kai haka da dan yatsanka sai ka dora a kansa, kana dorawa akan gashin shi, gashin zai makale a jikin hannunka, yana makalewa sai ka dauke shi. Ishe to haka muke dauke gashi daga kulli. Sai na gano abinda Hassan bin Sabi yake nufi cewa wannan waka da zai yi da zambo da kushe da zai ma Qurayshawa ba zai shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nasabarsa ba. Ha kuma annabi ya ce masa sallallahu alaihi wasallama, ka je ka samu sayyidina Abubakar, shi ya kware wajen sanin nasaba, zai tantance maka waɗanda suke da laifin yadda zaka iya sukan ya shafe su ba tare da ya shafi waɗanda ba su da laifi ba. Kun ji abin da shi kuma ya shigo ciki. Sannan akwai Hamnatu bint Jahash. Ita Hamnatu bint Jahash kanwa ce uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya da Zainab bint Jahash, matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita kuma Zainab bint Jahash mahaifiyarta kanwar mahaifin manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam. Daka shi yasa ma a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi kowa kusanci da Annabi ta bangaren nasaba. Kuma ita ce mai cewa kowace mace a duniya aka daura aurenta, amma ni daga sama Allah ya dauro aurena. Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnaka. To ita ma kanwata Hamnatu ta shigo cikin wannan labarin, kuma tana cikin wanda aka yi mata bulala guda 80. Za ku ji me yasa aka wa Hamnatu kanwar mata Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi mata bulala 80 a cikin wannan kissa. Waye jawo mata? Sannan ya aka yi Hassan bin Sabit, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka harbe su da baitukanka yafi musu ciwo fiye da saran takobi, kuma Jibril yana tare da kai. Amma shi ma sai da aka yi masa bulala 80 saboda ya shigo cikin wannan kisa. Sannan Misdahu ya je yakin Badar, shi kuma Misdahu din nan bin Usasa babarsa wacce ta haife shi, to babarta ita kuma kanwar mahaifiyar sayyidina Abubakar ce uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya. Sunan mahaifiyar Abubakar Salma bintu Sakar. To tana da kanwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya, ita ce ta haifa mahaifiyar shi Misdahu, aka haifi Misdahu. To yana karami mahaifinsa ya rasu, sayyidina Abubakar ya ɗauko shi, yadda muke cewa ku riƙe marayu ɗin nan, to sayyidina Abubakar ya ɗauko shi a maraya, yake ci da shi, yake sha da shi, yake koya masa sana'a, shi ma ya shiga cikin kissar, kuma an masa bulala 80. Sannan akwai manyan shugabannin Aus da Khazraj. Akwai Sa'ad bin Ma'az. Sa'ad bin Ma'az shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qumu ila sayyidikum, ku tashi ku tare mai gidanku. Shine wanda lokacin da ya rasu mala'ika 70,000 da suka sauka su halacci jana'izarsa. Shine wanda lokacin da ya rasu sai da al'arshin Allah ya girgiza. Jibril ya sauka ya ce ya Rasulullah, al'arshin Allah ya girgiza, yayi vibration. Daga cikin sahabbanka wani babban sahabi ya rasu, shine Sa'ad bin Mu'az. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai ku tashi mu tafi jana'izar Sa'ad, ya dinga sauri da sahabbai, sai da takalmansu suka tsinke, bargunan suka dinga fado akan kafadarsu. Suka ce ya Rasulullah, saurin me kake haka? Ya ce mala'iku ne suka taho jana'izarsa, ba ma so su riga mu zuwa. Yana zuwa ya tarar da shi, ya dauke shi, ya kwantar da shi akan cinyarsa, yace Sa'ad ni ne shaidarka a gaban Allah cewa ka gaskata manzansa, ka bi addinin sa, kuma ka mutu akai, ni ne shaidarka a gaban Allah. To wannan sahabin shi ma ya shigo cikin kissar, za ku ji meye matsayinsa a cikin kissar. Sannan akwai Sa'ad bin Ubada. Sa'ad bin Ubada shine shugaban Aus, shugaban Aus shi kuma wancan shine shugaban Khazraj. Sannan akwai Usayd bin Hudayr. Shi Usayd bin Hudayr wannan babban sahabin nan, shi abin da ya shigo da shi, shi kuma shi dan baffan Sa'ad bin Mu'az ne, su ma za ku ji abin da ya shigo da cikin kissa. Sannan sayyidina Abubakar ya shigo cikin wannan kissa, za ku ji ta inda ya shigo. Matarsa Ummu Ruman, mahaifiyar Nana Aisha, ita ma ta shigo cikin kissa, za ku ji abin da ya shigo da ita. Ali bin Abi Talib ya shigo cikin wannan kissa. Usama bin Zaid ya shigo cikin wannan kissa. Waɗannan su ne suka shigo cikin wannan nan kissar, waɗanda kowa akwai mawkifinsa. Akwai Barira, ita ma ta shigo cikin wannan kissa. To bari bari Nana Aisha ta ba mu labarin abin da ya faru. Nana Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam an zai tafi, zai yi tafiya, na gaya muku, yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa. wacce sunanta ya fito sai a tafi da ita. Tace da akai ƙuri'a sai sunana ya fito. Da sunana ya fito sai aka tafi da ni. Ni kuma da zan tafi akwai yatta Asma'u bint Abi Bakar, mata Az-Zubair bin Al-Awwam, mafiya Abdullah bin Zubair da Urwatu bin Zubair. Tana da abun wuya. Abun wuyan nan ana kiransa tsakiya, wanda ake sa duwatsu kaloli daban-daban. Mata wasu kan daura shi a kugu ana kiransa jigida. To sai tace ta ba ta aro dan tawa Annabi kwalliya da shi. Ashe dai wannan abun wuyan zai zama tashin hankali. Duk kisa aka abun wuyan nan take. Saboda haka aka tafi yaki, aka gama yaki, aka dawo. A wajen dawowa, Nana Aisha ana dora ta akan raƙumi, raƙumin kuma ana dora masa wani ɗan gida a sabansa da ake kira darbuka. Ana kiransa haudaj da larabci, da wasu ana kiransa darbuka. Haka ƴan rumfaci haka ake yi akan raƙumin. To wannan ana ake saka ta. Lokacin kuma shekarunta bai nisa ba, don a shekara ta biyar ne bayan hijira. Lokacin gaba ɗaya shekaranta a duniya 14. Kuma tace lokacin ma bata yi kauri ba, bata kiba ba, asiririya ce. To anan cikin wannan hudaj din ake saka ta. To da aka zo dare yayi, an sauke raƙuma ana hutawa, sai ta laluba wuyanta, sai ta ji wannan sarƙar ta tsinke. Sai ta tuno inda aka yi zangon farko, anan sarƙar ta faɗi. Abinka da ƙarancin shekaru a lokacin, bata ce da Allah a koma a nemo min sarƙata ba, kawai sai ta sauka, sai ta tafi neman sarƙar. Ta tafi neman sarƙar, tana ta neman sarƙar. Su kuma da lokacin tafiya ya aka ce lokacin tafiya ya yi, sai kawai aka tashi raƙumi. Tunda ba nauyi gare ta ba, ba a ga wani alamar raƙumin ya nuna alamar wani abu mai nauyi a kansa ba. Ko sai aka kora raƙumi aka tafi sai aka batta. Ita kuma da ta je ta ga sarƙarta, ta dawo, tana dawa sai ta ga ba kowa. Gaba ɗaya bataliyar na mutum wajen 1,500 duk sun tafi. Sai ta ce to watakila in suka yi nisa suka duba ba su ganni ba za su dawo. Daka sai ta nemi dan wani guri haka sai ta kwanta, kamar tana ta kwanta haka tana jira sai bacci ya dauke ta. To akwai wani abu da ake yin shine idan za a tafi yaki ko za a yi doguwar tafiya sai a bar wasu a can baya. Su na can bayan amfaninsu suna tafiya ne ko wani zai karye ko ya ji rauni ko a yarda wani abu sai su dinga tsintowa. Ma'ana kada a bar wani abu a baya, sai a ce wasu tsaya kamar kilomita 5 a bayansu da bataliyar. Sai bataliyar ta yi gaba su kuma sai su dinga biyowa suna ga me aka bari, me aka manta, wani kaya aka bari. To shi wannan Safwan bin Mu'attal As-Sulami yana cikin waɗanda ake barinsu a baya su dinga tahowa suna biyo bayan bataliya don su ga ko akwai wani abu da aka manta. Yana isowa gurin da raƙuminsa, kawai sai ya gana na Aisha a kwance ita kadai a dokar daji. Sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da ya faɗi wannan kalmar da ƙarfi sai na Aisha kawai ta farka. Tana farka sai ta ja niqab da ta rufe fuskarta. Sai ya jawo raƙumin ya yi ƙasa da shi, sai ta taka raƙumin ta hau, sai ya riƙe raƙumin ya ci gaba da tafiya. Iya kalmar da ta ji a gurinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bai ƙara ba, bai rage ba, bata ce maƙala bai ce mata ƙala ba. Ta haura ƙumi ya jara ƙumi aka tafi. To an sauka can a gaba, an sauka a sansani, sai kawai aka hango wannan raƙumi. Nana Aisha tana kan raƙumin, ga kuma Safwan bin Mu'attal As-Sulami yana jawowa. Kun san an baro su a daji kenan su biyu tal. Sai Abdullah bin Ubay bin Salul, to da yake yana da wayo, shi yasa za ku ga a cikin bulalar da aka yi ba a yi masa ba. Saboda shi bai fito da maganar shi ya faɗe ta ba. Sai ce to ana dai yaɗawa, ana ga wannan abin ku barinsu a dajin nan ba ku wani abu, su biyu a dokar daji ba wani abu kuwa, ya kamata fa a yi bincike. Sai ya fara yaɗa abin da sunan kamar wani jita-jita ne ake yi, da haka bai dangana abin gare shi kai tsaye ba. Sai kawai abu ya fara yaɗuwa. Aka fara yaduwa, suka dinga bi suna bubbun mutane. Ai wannan sahabi da aka bari a daji da shi da mata Annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ya faru. Aka ce hada magana tun tana mutum biyu, mutum uku, mutum biyar, kafin ka ce mai an shigo Madina duk ta bazu. Ita kuma Nana Aisha an dawo gari bata san duk da wannan magana ba. Sai ta dan samu janta da zazzabi, don haka sai ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ji, amma ba a bari ta ji ba ita. To duk da safe da yamma da daddare Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya je ya duba iyalinsa, ya je ya gaishe su. Irin abin nan mu da muke yi, ka zauna a daki kai mataka za ta zo ta gaishe ka, wannan mulkin da muke yi, ƴaƴanka duk su zo su gaishe ka, to shi Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake zuwa ya gaishe su.
Na'am,
inji bambancin mu da yadda Annabi yake wa iyalansa. Ibn Hajar Asqalani yace da safe in yayi sallah asuba ya gama azkar zai zagaya bi yace ya kun tashi lafiya kun fa, don kai aka ba amana, dole ka je ka tara amana da aka baka tana nan lafiya ko? Amma mu muke kai mutun ya wanka ya kame a kujera ya jira da gida an tashi lafiya, wai kai za a zo a ci an tashi lafiya, kai da aka baka ajiya ba kai za ka je ka ga ajiyar ta tashi lafiya ba? Wani ma ya ga dama sai ya ki amsa ya ce lafiya. Ibn Hajar yace shi Annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai je ya duba iyalansa, kin tashi lafiya, kin muni lafiya, a kwana lafiya, sai ya je su uku kullum. Haka yake a cikin fatihul bari. To saboda haka sai ya zama tunda ya ji wannan labarin kuma abin ya fara damunsa, tunda shi ake nufi da wannan a bata shi. In ya shigo inda Aisha take sai ya ce kaifa tikum, ya mutuniyar take, shi da zai zo ya saki fuska ya yi murmushi ya yi dariya, sai na Aisha ta gane akwai wani abu. Annabi ba haka yake ba, mutum ne mai murmushi, mai sakin fuska, mai fara'a, mai jan mutum a jiki, mai kaya maka magana mai daɗi, amma sai ta ga duk ba waɗannan sun fa ya ɗan canza mata. Amma dai ba ta san wani me yake faruwa ba, amma dai ta ga canji. Aka ci gaba da tafiya haka har aka yi kwana 27, ba wanda ya gane na Aisha, amma duk labari ya bazo. To ita mahaifiyar shi Mistahu, Ummu Mistahi, ita kuma tana wa nana Aisha hidima, tunda an auren da ita da karancin shekaru, dama aka ɗauki mai aiki a kai gida don ta dinga kula da mace. To ita take kula da nana Aisha. Saboda haka lokacin kuma banɗakai, shi ta ake cewa bayan ɗaki, daga nan muka samo banɗaki ko ba haya ko bayan gida. Da banɗaki a can ake tafiya nesa yi shi, sai da baka fatanya ka tafi da ita, ka je can ka haƙa ka yi ka binne. Amma ba a yi banɗaki a kusa da gida, sannan ba a yi banɗaki ma a cikin gida, ba a yi banɗaki yanzu banɗaki har a cikin ɗaki ma, kai ba ma a cikin ɗaki ba ma, yanzu a gindin gado na ga wani sabon design yanzu ya fito cewa da ka sauko daga gado sai ka hauko. To kaga wannan design din yanzu kaga kumusu da khaba'isu sun zama abokin bacci. An jawo kumusu da khaba'isu cikin ɗaki, tunda su fa suke so na wajen bayan gida, kuma gashi ka an yi shi yanzu a cikin gadon, design din haɗe da gadon ake yinsa. Saboda haka sai a yi shi wani design ne haɗe da gado, kawai kana farkawa kawai sai ka tsugunna, an daina ba shiga banɗaki yanzu. To saboda haka ta ce banɗakanmu a nesa muke yin su. To ita wannan sahabiya Ummu Mislahin ita ce take wa nana Aisha rakiya zuwa bayan gari in za ta tsugunna. To sun tafi suna tafiya, ko a wajen dawowa sai ta tuntube da zaninta, sai ta ce Allah ya la'anci Mislahu. Na Aisha ta ce kai, tun da wannan magana, ya mutumin arziki wanda ya je yakin Badar kuma ɗanki, za ki gaya masa wannan bakan magana ta isa Mislahu? Me yasa yake faɗa ka? Sai ta ce a biki ta abin da yake faɗa ba. Ta ce me ya faɗa? Duk ba ta san labarin ba sai yanzu. Me ya faɗa? Ta ce ai kage aka yi miki yake yadawa. Ta ce inna lillahi. Insha Allah ga an canza mu. Ta ce kawai dama ba ni da lafiya sai rashin lafiyan yanunku ya karu. Ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa, sai nace masa ya Rasulullah ko zaka ban izini in je gida? Yace ba komai, je ki. Shi bai ce mata kala ba, kawai je ki. Ta tafi gida. Tana zuwa sai ta tarbi babarta Ummu Ruma, mutuniyar arziki. Ta ce wai me yake faruwa ne? Ta ce kwantar da hankalinki yarinya, dama in Allah ya yi wa mace kyau, kuma tana da kishiyoyi, kuma tana da farin jini, ba za ta rasa masu hasada da za su yi mata sharri ba. Ke ma kin ji kenan? Ta ce na ji. Babana ma ya ji? Ta ce ya ji. Mijina ma ya ji? Ta ce ya ji. A wata ruwa ma sai ta faɗi ta suma, sai da aka jika bargo a ruwa, sannan aka zo aka yafa mata sannan ta dan ji sanyi ta farfado sayyidina abubakar yana can yana karatun qur'ani shi ma abin ya dame shi sai kuka yake kawai ya rasa inda zai saka su sai aka ga musu ai aisha ta zo sai ya zo tace baba kai ma ka ji wannan labarin yace naji amma ya za a yi har sai yadda za a yi gaskiya ne ko ƙarya babu wani da abu da ya tabbatar da gaskiya abin ko ƙaryar sa kikira tace kawai sai kuka tace sai da na kwana biyu da wuni guda ido na hawaye bai dauke ba kuka kawai nake ban kuma ci komai a kwana biyun nan da wuni guda ba sai kuka nake tace sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gidanmu a cikin kwana na 30 kenan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ya zo ya sallama sai ya shigo tace tunda abin ya faru tsawon wata guda din nan bai ce mun kala ba bai ce mun kala ba tace sai ya shigo ko kafin nan shine nace muku akwai sahabban da suka shigo ko ban kawo muku inda suka shigo ba shine Sa'd ibn Mu'adh da Sa'd ibn Ubada to annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji abin ya yawa sai ya tara mutane ya hawo munbar yace ya ku mutane na samu labari wani mutum yana bata iyalan gida yana ni ban san komai game da matata ba sai alheri wanda kuma ake jingina abin gare shi ni bai taba shiga gida na ba sai muna tare bai taba wata alaka ko mutumin arziki ne ban san sai sahabbai suka ce shi ma Sa'd ibn Mu'adh sai ce ya rasulullah wane ne wannan mutumin ka gaya mana shi wanda yake bata iyalan gidanka idan yana cikin mu Ausu tunda shi ne shugaban Ausu zan je in fille kansa idan kuma a cikin yan uwan mu Khazraj yake to ka ba mu sai ka bada umarni aje a gama ma da shi to sai shi Sa'd ibn Ubada sai kuma Hamiya ta dauke sai ya ce kai ƙarya kake ƙarya kake ba za ka kashe shi ba irin kabilancin nan ya taso ba za ka kashe shi ba sai shi kuma Usayd ibn Hudayr wanda shi yana tare da Sa'd ibn Ubada sai ya ce ƙarya kake kai munafiki ne kana kare munafikai mu kake sai aka tada rigima a masallaci za a fara doke doke sai annabi ce kai kowa ya shi kun san sahabbai da biyayya sai aka tsit sai kawai ya tashi ya shiga gida to da ya shiga gida sai yasa aka kira masa Ali bin Abi Talib aka kira masa Usama me yasa annabi ya kira dinnan sabon guda biyu saboda ƴan cikin gida ne Ali bin Abi Talib dama da babansa da baban manzo Allah uwarsa ɗaya ubansa ɗaya sannan kuma shi ya rike shi tun yana karami kuma ya aura masa ƴarsa saboda haka renan manzo Allah ne kuma matashi ne Usama bin Zaid babansa Zaid bin Harisa babansa Umma Ayman Albarakatul Habashiya su ma a gidan manzo Allah suka tashi shi ya hada auren su ma aka haife shi kuma yake son sa to da waɗannan matasan guda biyu duk abin da kake so ayi a gama ka kira matasa tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam so yake ayi a gama sai ya kira matasa kuma ina jikin sa yace me shawara ku game da wannan abin da ake yadawa akan Aisha Ali bin Abi Talib yace kaga baka da wata damuwa ya Rasulullah abin nan naga ya dame ka yana cin ka are mata suna nan da yawa kaga abu ne ya dame ka kawai ka rabu da ita mana ka huta Usama yace a ya rasulullah ka rabu da iyalanka matarka abu tuniya arziki ce sharri ake mata ka rabu da iyalanka ya samu shawara guda biyu masu cin karo da ji sai yace amma ka tambayi wacce suke tare da ita Barira idan akwai wani abu za ta gaya ma sai aka kira Barira Barira me kika gani game da Nana Aisha wanda yake daure miki kai tace a yarinya ce dai kawai ba ta da wani abu sai yarinta in an ba ta ta dama kulli sai ta bari awaki su cinye yarinta ne kawai ke damunta daga ce ba wannan ba zarginta ake tace subhanallah ai ba zai yi ba ba ina tace ba za ta yi ba to sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nutsuwa a cikin gida to shine dan da yasa ya tashi ya tafi gidan sayyidina Abubakar da yazo sai ya ce yayi muqaddima innal hamdulillahi gama yace Aisha labari yazo akan ki da zargi cewa kin aikata kaza idan kin san biki aikata ba Allah ne zai wanke ki idan kuma kin yi to shi Allah ta'ala in kai laifi ka tuba kai istighfari ka gyara Allah sai maka gafara tace kawai sai hawayen da yake zuba sai ya dauke kawai sai na waiwayo ga wata dama ita ma wata kawarta ta zo ita ma tana zo tana ta kuka to ban gaya muku ba kafin a zo karshen ban gaya muku abin da ya shigo da Hamnatu ba ita Zainab a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wacce take gasa da Nana Aisha kamar ta to da wannan abin ya faru akai mata sharri sai yar uwarta ta shigo da taimakon yar uwata cewa idan aka zubar da kiman nana Aisha kimar yar uwata za ta kara sai ta zo ta samu Zainab din tace mata kin ga alhamdulillah matan nan an mata sharri ko dai tayi ko batai ba kin ga dai ai in muka yada daraja ta za ta fadi sai ta tace a ba ruwana ba ruwana Aisha mutuniya arziki ce mutuniya kirki ce ba za ta yi haka ba sharri ake mata kaga abin da ya fitar da
Zainab
Zainab binti Jahash kenan ita Hamdatu sai ta ci gaba da yada to Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga mana na Aisha haka sai na Aisha tace ta waiwayo tace hawaye dauke tace wa babansa babanta sai na Abubakar ka amsa wa manzo Allah mana tace to me zan ce masa tace wa baba sai ke ki amsa manzo ce to ni me zan ce ba wanda ya san me zai ce tace sai na ce to labari ne ya zo muku kuma labarin nan har ya shiga zukatanku ya zauna a kaina idan nace muku ban yi ba kuma Allah ya saboda ba za ku yadda ba in kuma nace nayi to nawa kai na sharri kuma Allah ya san ban ba kuma shi kuke so ku ji tace ban ga wani abu da ya dace ba sai dai in bada misali da baban Yusuf tace sunan Yakub din baban ban rike ba na manta saboda ba na karanta Qur'ani sosai ina yarinya tace fa sabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun tace kawai sai na juya na kalli garu tace ni dai na san Allah ba zai zalunce ni ba kuma na san ba mai fitar da ni sai Allah na san ban ba kuma na san ba mai fitar da ni sai Allah tace amma ban dauka za a yi wahayi a kaina ba na dauka kawai abinda zai faru Annabi zai mafarki ya gani a mafarki a nuna masa ban yi ba tace ka sai ga alamar wahayi ya zo dama wahayi zai zo alama kamar wani kukan zuma haka da kamar sarka haka Annabi sura yake ji sai kawai gumi ya fara dauke shi gumi ya fara zuba sai aka sa masa fulo aka tare shi haka da fulo ana masa wahayi ashe ayoyi guda 10 ake zubo masa daga sama tace da ana wahayin nan tace ni dai wallahi hankali na kwance yake na san duk abin da Allah zai gaya masa sai ya dan ni ban komai ba tace amma Abubakar da babata su kuma hankalin su ya tashi kamar su mutu saboda kada Allah ya saukar da aya ya ce yasu tayi shine babban tashin hankali saboda Allah ya faɗa magana ta kare tace ana gamawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi abin da ya fara yi kawai sai ya murmushi yayi dariya ya kalle ni yace ki farin ciki Allah ya wanke ki sai sayyidina Abubakar da matarsa Ummu Ruman tace ki tashi maza ki gaishe shi tace ba za a tashi a gaishe ra kuwa ba tace ba wani wanda zan tashi gaisa Allah kawai zan yi wa godiya kada ya wanke ni sai aka karanta innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ism wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim sai annabi ya tara sahabbai ya hawo minbari ya ce to Allah wace Aisha ina waɗanda suka yada magana hannun waka ji ni wanda ya ga mu ce to koma gida wanda ya ga mu sai aka tsato mutum uku su masu imani ne mutanen arziki ka san mutanen jitaji ta sai ta fado bakin mutumin arziki sai aka ce Hassan bin Sabi ya zauna yana wajen shekara 70 ko 80 aka yi masa bulala 80 ta kazafi aka ce aje a taho da waccan kanwar mata Annabi sallallahu alaihi wasallam mata Abdurrahman bin Auf ita ma aka zane ta bulala 80 aka ce a zo da Mistahu shi ma aka zane shi bulala 80 shi ko wancan sai Allah ya ce shi a kyale shi sai mun hadu wallazi tawalla kibrahu minhu lahu azabun azim shi haddi ana wa musulmi ne dan a wanke shi shi ko ba abun wankewa a jikinsa to a daura kashi ko a bata igiya aka kyale shi to su abun da aka musu kenan aka wanke su to sayyidina Abubakar ya ji zafin abin da wannan maraya yi sai ya kira shi ya ce kai yanzu duk ci da kai da nake da sha da kai da nake da taimakon ka da nake amma aka wa ya ta sharri ka shiga ba zan ka wallahi na rantse ba zan kara ci da kai sai Allah ya ce a'a wala ya atal ulul fadl minkum was'at an yutu ulul qurba al masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasbahu ala tuhibbuna an yakfira Allah ya ce kai ma baka san yafe muku ku yafe Abubakar ya ce na yafe ma yayi kafaran wannan rantsuwar kuma ya ce a kara masa abincin da ake bashi yanzu wannan sharrin in a wannan zamani ne da ba a wahayi aka laka maka shi ba sai ka shiga daki kawai ka ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel ba ba mai fitta kai sai Allah to wannan shine jijiya ta biyu da munafikai suka assasa an sha wahala an jigata kuma Allah ya ki saukar da wahayi sai da aka yi wata guda a haka sannan Allah ya ware matsalar to wannan shine kissa ta biyu gobe za mu ta uku na sharrin da munafikai suka kawo a cikin addinin musulunci Allah ya kare mu daga munafunci malam mijina ne yasa ni aiki sakamakon rashin lafiya da nake fama da shi sai na sa iyata ta yi yazo ya samu tana yi sai ya fada har yayi min duka ya targada ni mamata ta samu kai karansa a kotu da neman saki amma yar mu budurwa da ta kusa aure ta roki da janye karar mamar ta mu kuma tace in na janye za ta tsine mu malan ya zanyi kwama tala ke haji kwama tala wato wannan dan abun kuskure ne kadan zai faru amma rashin bincike da hakuri sai jawo an sa ta aiki da sai ki ce mai gida aikin nan da ka sa ni ba ni da lafiya to Allah ga ƴan mu za ta yi shi wata kila zai ga tunda bai san baki da lafiya ba ko biki ga ya masa ba sai ya dauka cewa rena shi kikai kuma yanzu ana cikin zafin nan na ajihu da zafin nan na gari dama an dauko rigima wata kila karshen wata ba bai samu albashi ba to wata kila ma cikin yana cikin asu ko ingani in kwamaran ne daga asu zaki ci dan karan duka na'am ko menene yawwa ka gani to saboda haka wata kila akwai problem da yawa shi yasa aka huce akan ki ai shine ta ce ba ta da lafiyar ma amma ai matsalar ta bata gaya masa cewa ba ta da lafiya bane wannan information gap in communication da aka samu na rashin gaya masa cewa ba ni da lafiya bazan ba amma ƴan mu za ta yi shine yazo ya tara aikin da yasa din ana yi amma wacce yasa din ba ita take yi ba to kuma ga fushi sai shi kuma kawai yayi duka wanda duka ma bai kamata ba to da ya mata duka ita kuma babar ta jarumar gaske ce dan wacce za ta tsaya ta kare haƙƙin ƴanta ba karamin mutum arziki ba ce dan yanzu sai mutum ya yi ka duka kuma ka zo ka ce yi hakuri ba komai sai ce in ma na da keki na taka ki na ma karya ki dawo min da ke zai to shi yasa uwa ta nuna ita uwa ce ta nema ita haƙƙinta ko tunda shi ba hakuri aka ce a baya ba a cikin takardar to wajen nema haƙƙin ne ko me ko a zo ai sulhu a gaya fa kuskuren sa yayi abin da ita kuma sai ta tafi kotu cewa ai saki kuma ita ƴaƴan kusa mata aure ta ji cewa an saki babarta da babarta suna kotu suna shari'a ga saurayi ya zo zance a ce uwarta sun tafi kotu da babarta ita an bata mata aure an kashe mata kasuwa cewa iyayenta ma suna kotu kaga saurayi ma wataƙila shi ma ya tattara ina sa ya gudu shi yasa ita kuma ta ga dan Allah ka arabu to she ya zama magana da ita mata ta huce amma ta kuma uwa bata huce ba yanzu abin da zamu shine da mun san uwan mu sai mu shigo mu je mu ce dan Allah ba baki ya hakuri eh ki hakuri ba a kyauta ba shi ma zai zo har gida ya baki hakuri mu dauke shi mu masa fada mu kai shi har gida ya ba uwa hakuri a je kotu a janye da dan an sha irin wannan a Kano kuma wani tsanta shi har gidan ma nake zuwa je har gidan ce to da Allah ya hakuri kai a janye kai ka bada hakuri kai ki bada hakuri sannan a je kotu wani ma alƙalin zan masa magana ce da Allah shari'ar nan ka ai a janye a dawo mana da ita in yaso sai kaga an yi sulhu wa sulhu khair wa qudratul anfus shuha to haka muna fata in wannan sabon namu ya kai ko suna kusa su zo su samu ƴan kwamitin mu ga alƙali Ibrahim ga Dr. Muhammad Law ga sauran su nan sai mu ga yadda zamu gyara wannan abin in a kusa suke malam mutun ne ya mutu watannin baya yana da hannun jari da ya shekara a wannan watan shin ya halatta a fidda mishi zakka in lokacin zakka yayi bai mutu ba bai rasu bai fitar da zakkar ba ya rasu kaga zakkar ta zama bashi a kansa kafin shayar ta dawo gado to sai an fitar da wannan haƙƙin Allah wanda lokaci yayi kuma ya kai nisabi kuma ya shekara kuma mallakar sa ne ya cika shar'i mulkun kamil aulun kamil nisabun kamil to kaga dole a fitar da zakka menene matsayin shafa mantileta a hanci mutun yana azumi daga waje-waje a tsaya shi a can ciki din nan shine malamai suke ga cewa kamar karra'i yar'a haulal ima yushi ko an ya kafi saboda hanci da baki su ne kai tsaye azumi yake karewa to duk wani abu da zaka cusa a hanci ko ka cusa a baki to kai hankali ka zai iya shigewa ya zame maka matsala 50,000 daga kamfanin alqasim suya Allah ya ji kan alƙasim suya bawan Allah mutum arziki Allah ya ji kansa to kamfanin sa sun kawo 50,000 a saka asusun marayu Allah ya sa albarka da kauna ya kauda fitintinu a cikin kamfanin kuma ya ƙara musu albarka shi kuma Allah ya ji kansa turmin zani biyu daga wasu kawaye suka ci ayi musu addu'a 3,600 daga makarantar College of Nursing Gombe mun fara jarabawa Allah ya ba ku sa'a ya ji biyar da riga da wando Allah ya biya mu bukata a ba marayu 210 daga daidaiku Allah ya biya musu bukatu sauran addu'o'i kamar za a ma iyali na aiki na kidini a taya ni da addu'a rashin lafiya yaro na tunda na haife shi shekara 2 yayinsa wuyansa baya tsayawa an ji asibiti kuma Allah ya shirya mana da yaran mu yawan sace-sace a gwaninmu Allah duk wannan rashin aikin yin ne matasa ba aikin yi ba dole kajinku da tsauranku da tagoginku da kayan wancinku da takalmanku duk sama za a yi da su da fadi ba Allah ya shirya mana su Allah ya kawo mana karshen waɗannan fitintunu Allah muna roƙonka ka ba Najeriya lafiya da zaman lafiya fitintunun rashin tsaro Allah ka inganta mana tattalin arziki Allah ka inganta mana Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka kawo mana da fitintunu na zahiri da na batini zabe da yake tun karo mu Allah ka zaba mana nagari Allah ka canza mana mummunan hali zuwa kyakkyawa Allah ka tabbatar mana da alkhairi duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad